تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة أولا مثلا تيمي البركة مثلا تيمي اللقاء لكي نجكين غلوم بوتي أجار بوتي أولا يمتينا الخميس yau 27 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 6 miladiya ta 2017. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratu Maryam alaiha salam, kuma yau wannan shine majalisin mu na karshe na wannan shekara. Muna fatan ya zama khitabuhu misk. Ajiya mun tsaya akan aya ta 58, yau zamu tashi zo kan aya ta 59. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa qalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us shahawat فسوف يلقون ضيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
Allah yake fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat, sai wasu bara gurbi suka biyo bayan su wanda suka tozarta sallah suka bi sha'awacen su. Fa sawfa yalqawna ghayya, ba da jimawa ba za su hadu da mummunar azaba. Illa man taba, sai dai wanda ya tuba, wa amana, ya yi imani, wa amila salihan, ya yi aiki na kwarai, fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a, to wadannan sune za su shiga aljanna kuma ba za a zalunce su, wato ba za a rage musu komai na sakamakon su ba. Bayan Allah subhanahu wataala ya gama fadar tawaga ta bayan Allah, annabawa da wadanda suka bi tafarkin su, wadanda suka tsare iyakokin Allah subhanahu wataala, suka bi dokokin Allah, suka bar abubuwan da Allah ya hana su, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya ambaci cewa bayansu sai aka samu wasu bara gurbi sun zo a bayansu. Ce fa khalafa min ba'dihim khalfun, akwai khalafun, akwai khalfun, akwai khalafun bi fathil lam, khalafun, akwai kuma khalfun bi sukunil lam. A larabci aka ce khalaf, to ana nufin waɗanda za su maye mutanen kirkiri da za su maye gurbin wasu mutanen da kirkiri da suka gabace su, wato mutanen da za su maye gurbin mutanen kirki, su ba su zan mutanen kirki, shine khalaf. Amma aka ce khalfun, to ana nufin bara gurbi wanda za su zo su maye gurbin wasu mutanen kirki amma su kuma ba na kirki ba, to su ne larabawa suke, a larabci ake ce musu khalfun. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ana, ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun, can cikin suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana. Haka da inda khalfun tazo da sukunul lam, to tana nufin wasu bara gurbi da za su biyo bayan mutanen kirki sun wuce. To bayan annabawan da suka gabata, to a cikin zurriyar waɗannan annabawa da aka ambata, annabi Idris alayhi salam, annabi Nuhu alayhi salam, da kuma zurriyar annabi Ibrahim alayhi salam, wanda da karkashin sa ne ko ta tsatson sa ne aka samu manyan waɗannan kabilu guda biyu waɗanda suka yi wato rassa da yawa, wato kabila ta Banu Isra'ila da kuma kabilar Larabawa. Banu Isra'ila wanda suka fito daga tsatson Isma'il alayhi salam, wanda kissar sa ta gabata, sai kuma banu Isra'ila wanda suka fito daga tsatsan Yaqub wanda shi ma ambatan sa ya gabata. To Allah subhanahu wataala ce to duk bayan wadancan na kirki sun wuce, to sai aka samu kuma wasu wadanda suka zo suka tozarta sallah, suka tozarta sallah. Sallah din nan ita ce ginshikin addini, ita ce ginshikin imani a duk cikin ayyuka da Allah subhanahu wataala ya farlanta wa bayinsa. Bayan kalmar shahada babu abin da yake yi girma da matsayi da darajar sallah. Idan bawa ya kiyaye sallah, to ana sa tsammanin, ana da kyakkyawan tsammanin cewa zai kiyaye sauran wajibai da Allah ya dora masa. Amma idan har ka samu yana tozarta sallah, to da wahala ne kuma ka samu cewa sauran haƙoƙi na Ubangiji da haƙoƙin bayin Allah baya tozarta su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace as-salatu ibaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya. Sallah ita ce ginshikin addini, wanda duk ya tsayar da ita to ya tsayar da addini, wanda kuma ya tozarta ta to sai ka samu ya fi tozarta abinda ba ita ba. Shi yasa alama ta mutumin kirki shine tsayar da sallah akan lokacinta da halartar ta cikin jama'a da yin ta yadda aka umarce shi ya yi ta, wato tare da kula da haƙoƙinta, rukunanta, wajibanta da sauransu. Wannan alama ce ta mutumin kirki, kuma wannan zai taimaka masa wajen gyara rayuwarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hana mutum aikata alfasha da aikin da yake wato wanda yake mara kyau. To Allah subhanahu wataala ya ce to waɗannan da suka biyo baya sun tozarta wannan babban hakki na Ubangiji shine sallah. Wattaba'u shahawat, sannan kuma suka bi soyayen zukatansu, wato ya zama da duniya ce kawai a gabansu, abinda duk ransu yake so shi suke yi, abinda zuciyarsu ta raya musu shi suke yi, ba tare da dora shi bisa ma'auni na neman yarda Allah ba, ba tare da dora shi kan mizani ko sikeli na shari'a ba, abinda kawai ransu yake so shi suke yi. Waɗannan babu shakka ba sa tunanin ranar lahira. Allazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Allah ce waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu, sannan kuma suka yarda, suka amince, suka raja'a a kan rayuwar duniya, suka nutsu da ita, ma'ana abinda kawai suke nema a rayuwarsu shine jin daɗin duniya. To wannan su ne wattaba'u shahawat da Allah ya faɗa a nan. Don haka kaga a waɗannan sifofi guda biyu, aza'u salat da wattaba'u shahawat, an haɗa dukkan wasu sifofi waɗanda suka kunshi miyagun halaye da ɗabi'u, sawa'un wanda suke da alaka da zuciya ko suke da alaka da ayyuka. Wato shirka takan samu yayin da mutum ya tozarta sallah, yakan iya fadawa cikin shirka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bainar rajuli wa bainar shirk tarku sallah, tsakanin mutum da shirka shine barin sallah. Waya bainar rajuli wa bainal kufri tarku sallah, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. Nabi ce abin da ke tsakanin mu da su, wato wanda ba musulmi ba, abin da ya rabe tsakanin mu da su shine sallah, wanda duk yayi watsi da ita to wannan ya bar musulunci. Saboda haka barin sallah shine matakin farko na fada cikin kafirci. Shi yasa da yawa daga cikin malamai magabata, daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su, suke da fatawar cewa mutumin da ya watsar da sallah ya daina yi, to wanda ya fitar da kansa daga cikin tawagar musulmi, wato ba sai ya fito ya ce na kafirta ba, na bar musulunci, matukar dai zai bar sallah to wanda ya bar musulunci. Suka yi hujja da irin waɗannan hadisai da muka ambata, bainal abdi wa bainash shirki tarku salah, ko al ahdu alladhi bainana wa bainahum as salah faman tarakaha faqad kafar. Sannan suka ce kamar wannan ayar ita kanta tana nuna mana cewa wanda duk ainihin ya bar sallah ya daina yin ta, to wanda ya bar musulunci, ya zaɓi barin musulunci. Suka ce gashi inda Allah subhanahu wataala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Allah ce da sannu za su haɗu da mummunar azaba. Al-ghayyu din nan malamai sun yi masa fassara daban-daban, wasu suka ce al-ghayyu ana nufin ash-sharru, wato zai haɗu da sharri shine mummunan sakamako ranar gobe kiyama. Wasu suka ce al-ghayyu ana nufin al-azabu shadid, ko mudha'afatu al-azab, za a ninninka masa azaba, zai haɗu da azaba mai tsanani. Wasu kuma suka ce al-ghayyu wani kwazazzabo ne a can ƙarƙashin jahannama, wanda yake da doyi yake da wari. Wasu ma suka ce ita kanta wutar jahannaman tana neman Allah ya tsare ta daga gare shi. To shine malamai suka ce to kaga idan har mutum ya kai a jefa shi cikin wannan guri babu shakka laifin da yayi ba zai kasa kafirci ba. Ba zai yi a ce laifin da bai kai kafirci ba an jefa shi wannan wato an kai shi can kasa a cikin wuta an jefa shi. Alama ce da take nuna cewa wannan ya fita daga cikin tawagar musulmi. Musulmi ko da za a sa su wuta to amma ba za a kai su can kasa ba. Wannan can kasa guri ne wanda yake na kafirai. Sannan suka ce har ila yau a cikin ayar Allah subhanahu wata'ala a gaba ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan. Sai wanda ya tuba ya yi imani kuma ya aiki na kwarai. Suka ce to fadar Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa amana ya shardanta ya yi imani. Suka ce to kaga da a ce imaninsa yana nan to ba za a karasa masa wani sharɗin imani ba zai zama tahsilul hasili. Idan daman can yana nan a muminsa duk da ya bar sallah amma bai fita daga zaman tuwarsa mumini ba to dan menene wajen tubarsa za a ce ya yi imani. Suka ce to tunda har aka ce sai ya yi imani to wannan yana nuna cewa ashe da ya bar sallah imaninsa ya gushe. Suka ce to wannan aya ita kanta tana nuna cewa mutumin da ya bar sallah ya daina yin ta ya yi watsi da ita. Akwai bambanci tsakanin wanda yake wasa da ita yau ya yi ko ya riga jirkin ta ko ba ya tsaya yi ta da wanda kwata-kwata ya yi sallama da sallah ba shi ba sallah ba ya sallah. To yawanci malamai suna magana akan wanda ya bar sallah tarikus salati bil kulliya wanda ya bar sallah gaba daya ba wai wanda yake tahawun yake wato sassauci ko wasa da ita ba. To Allah subhanahu wata'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan. Sai dai wanda ya tuba wannan yana nuna cewa kofa a buɗe take ga duk waɗanda suka fada cikin irin wannan mugun hali. Ubangiji bai toshe musu kofar tuba ba har yanzu akwai dama da take da ita su dawo in suka tuba Allah subhanahu wata'ala zai karɓi tubansu zai yafe musu sawa'un shirka suka yi kafirci suka yi saban Allah suka yi bid'a suka yi ko ma wani irin laifi za su yi matukar za su dawo su kwankwasa kofar Ubangiji Allah zai bude musu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi kira ga bayinsa gaba ɗaya waɗanda suka zarme wajen saɓan Allah cewa kada su fitar da kauna daga samun rahamar Allah. Kada su fitar da kauna daga samun rahamar Allah. Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. Saboda haka wanda duk zai tuba ya yi imani ya dawo ya gyara aikinsa ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafai da manzanni da ranar lahira sannan ya yi aiki kamar yadda manzannin Allah suka zo da shi fa ula'ika yadkhuluna aljannata to waɗannan su ne suke shiga aljanna wala yuhlamuna shay'a kuma ba za a rage musu komai ba saboda at-taubatu tajubu ma qablaha duk wanda ya tuba to abinda ya abaya duk an kankare masa shi wato duk abinda yayi na laifuffuka Ubangiji zai musanya masa waɗannan laifuffukan da kyawawan hal da kyawawan ayyuka ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne Allah yake canza muyagun ayyukansu su koma kyawawa. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad annabi yana cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la hadisi ne hasanun bi shawahidihi wanda duk yake tuba ya bar zunubi to kamar ba ya da zunubin ne. Saboda haka waɗannan da suka yi wasa da sallah ko suka tozarta ta suka yi watsi da ita suka kama bin soye-soyen zukatansu da sha'awa-sha'awansu idan da za su zo su tuba to Allah subhanahu wata'ala zai shafe musu duk abubuwan da suka yi a baya za a bude musu sabon fayil. Ubangiji subhanahu wata'ala mai karamci ne Ubangiji mai haƙuri ne fa ula'ika yadkhuluna aljanna to waɗannan su ne za su shiga aljanna. Anan aka kawo ula'ika lamiri ne da ake ishara da shi zuwa ga nesa na nesa ce ula'ika waɗancan. An yi amfani da damirin da ake ishara da shi zuwa ga nesa don a nuna nisan darajarsu da tsololuwar martaba da suka samu a gurin Allah subhanahu wata'ala bayan sun tuba. Kaga wannan kamar kwadaitarwa ake yi cewa su tuba idan suka tuba za su dawo su zama masu matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala. Za su dawo Ubangiji ya ɗaukaka matsayinsu kar su zaci cewa in sun tuba za a riƙa yi musu kallon cewa ai da waɗannan masu laifi ne kamar yadda jahilai suke yi wa mutumin da ya tuba ya dawo a riƙa cewa tubabbe saboda haka ana masa ganin wani haka dai. To wannan a gurin Allah ba haka bane. A gurin Allah ba haka bane. Da yawa daga cikin manyan sahabbai da suka samu tikitin aljanna ai tuba suka yi sun tuba daga shirka, za su canza su ake bautar gumaka, wasu daga cikinsu sun kashe rai ba bisa haƙƙi ba, sun yi kaza sun yi kaza, amma kuma da suka zo suka karɓi musulunci suka yi aiki da shi, sai gashi Allah ya ba su tikitin aljanna tun suna duniya. Saboda a ce ma mutum ya taɓa ɗanɗana da ya fuffuka sannan ya watsar ya dawo ya shiga aikin Allah, wannan yana nuna jarumtarsa, yana nuna ya yi yaƙi da shaidan ƙwarai da gaske, ya fi ƙarfinsa. Kai da Allah bai jarrabe ka wannan ba, ka yi wa Allah godiya ba, ka sani ba in aka jarrabe ka da abin da aka jarrabe shi da shi, shin za ka dawo kai? Ba lallai ba ne kai za ka iya tankwara zuciyarka ka dawo. To shi ya yaƙi zuciyarsa har ya dawo kuma ya kama hanyar ƙwarai, to ya kamata wannan ya zama abin yabo ne tare da shi, ba abin kushewa ba. Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan su za su shiga aljanna. Aljanna a nan alam ne, ala'a bana suna ne da yake nufin gidan lada, gidan sakamako da Allah ya tanada wa masu aikin ƙwarai. Amma ba ana nufin aljanna ɗaya ce za a bashi ba, a aljannatai ne, gidajen aljannatai ne da yawa da Allah subhanahu wataala zai mallaka wa duk wani ɗan aljanna. Kakkaza ta aljanna ka ƙwaya ɗaya ce. A nan aljanna da aka faɗa shi yasa gaba za a ce jannati adni, an ce aljanna kuma gaba aka ce jannati adni, gidajen aljannatai na dawwama. Dan annabawa muka aljanna ba ɗaya ba ce. Akwai hadisi da ya zo na Anas ibn Malik, hadisin Ummu Haritha da take ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama, an kashe ɗanta a yaƙin Badar shi Haritha, sai ta zo take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya Rasulullah, ka san abin da ya samu Haritha? Wato lokacin ana yaƙi an harbo wata kibiya, sai ta ainihin ta yi ɓatan kai sai ta same shi, ba wai shi aka yi nufa da harbin ba, sai ya same shi sai ya mutu. To shine ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya Rasulullah, ka san irin matsayin da Haritha yake da shi a zuciyata, to ka san irin sanda nake yi ma wannan ɗanawa, ga kuma abin da ya same shi. Fa in kana fil jannati falam abki alaihi, tace in yana aljannatu shikenan ba zan yi masa kuka ba. Wa illa sawfa tara ma asna, in ko ba aljanna to za ka ga abin da zan yi. Saboda haka in tana so ta ji ina ɗanta yake, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce habilti ki, wato kin yi wabi ko mahaifiyarki ta yi wabin ki, a jannatin wahidatun hiya, waye gaya miki ma aljannat ɗaya ce? Innaha jinanun kathira, aljannatan da yawa ba faɗe ba ce. Wa innahu fil firdausil a'la, kuma ɗanki yana can a firdausi maɗaukakiya. Saboda haka kake damu, za ka gama ba magana kuka sai dai ta yi buɗa kuma. To wannan tawagaciya da Allah subhanahu wataala yana yin ta a gurare daban-daban da yake faɗar masu laifuffuka manya-manya, sai kuma yi togaciya wanda yake nuna ƙofar Allah a buɗe take, kamar inda Allah yake cewa wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhluq fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah ce waɗanda ba sa haɗa Allah da wani, suna bauta wa Allah da wani, kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi, wala yaznuna, kuma ba sa zina, wa man yaf'al zalika yalqa athama, wanda duk yayi haka ya aikata wani abu daga cikin waɗannan to zai gamu da mummunan sakamakon aikinsa. Yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamati, za a ninninka masa azaba ranar gobe alqiyama, wa yakhlud fihi muhana, kuma ya dawwama a ciki yana wulaƙantacce. To sai Allah ya ce illa man taba, amma sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai, to wannan su ne Allah yake canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Da ce wa kana Allahu ghafuran rahima, Allah ya tabbata mai gafara ne mai jinƙai. Saboda haka ƙofar Ubangiji a buɗe take ga dukkan wanda ya yi aiki ba daidai ba ya tuba. Kaga a nan ba kawai mutum da baki ya ce ya tuba ba, ayyukansa su nuna ya tuba. Shi yasa za ka ga an ce illa man taba wa amana wa amila salihan, ko wa amila amalan salihan. Saboda haka shi ita tuba ba wai kawai da baki ake yin ta ba, ana yin ta da baki da zuci da gabbai gaba ɗaya. Saboda haka idan bakinka ya furta ka tuba, zuciyarka ta kudurce wannan tubar, zama ka yi ta da gaske, sannan kuma a ga canji a ayyukan mutum. Allah ya ce jannati adni,
jannati adni allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
الله يجي جنات عدن الجنتية ندوما نزما جندن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وأن الله من رحمة يهي وباينس الكوري دسو بالغيب ضد باسا غني ضد باسا غني با إنه كان وعده مأتيا للشي الكوري سياكا سنتي من زواني كوان دأكي رسكاني لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما بازاس تبجين يا تشير مغانا أجكين الجنة با سيدي سلاما أمينشي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية كما سنة الأرض كنسو كو أبن كنسو سنة تامو أتكنتا سافد يما تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وانا اتتي الجنة دمكي قادر وبايمو وانا أتكنسو يكثن تيمي سوران الله الله سبحانه وتعالى يقيا ما يكي تيقى بدا فتا منا شوا قدوكا وانا يبر شاشنتي يبر تذر تسلى يبر من شعور سو يسا نزوش يسا ya dawo yayi imani yayi aiki na kwarai to yana da aljanna kuma za a bashi sakamakon sa cikakke ba tare da an rage masa komai ba sannan aljannan nan ba guda ɗaya ba jannati adnin za a bashi aljannataini wanda na zama ne dindindin wato zama ne dindindin ba wai aljannatai bane wanda za a shiga a fita allati wa'ada arrahmanu ibadahu bil ghaib aljannatai da Allah mai rahama yayi wa bayinsa alkawari da su بالغيب اي بظهر الغيب اتارد باسو غنسو با اما سن يي ايماني دا ابين دا الله يي مسو الكوري cewa zai basu suka yi imani da cewa Allah zai basu wannan gidan aljanna din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa hadisin bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar yadda malaiku suke yawo suna zuwa su samu masu ambatan Allah suna girmama Allah in sun koma ubangiji subhanahu wataala ya tambaye malaikun yace ya kuka bar bayina mun same su suna girmama ka suna tasbihi suna ambatanka suna yabanka to a cike yake tambaye su ne kuma suke roko sai suna rokon aljanna sun taba ganinta sai ba su taba ganinta ba ce to me kuke zaton da sun ga aljannar to haka ba su ga aljanna ba amma kuma sun yi imani sun yadda da abinda alqur'ani ya gaya musu na cewa akwai aljanna da abinda manzanni suka faɗa musu na cewa akwai aljanna suna yin aiki don wannan kuma Allah subhanahu wataala yace allati wa'ada arrahmanu ya abbaci sunansa alan arrahman ya yaza sunansa arrahman ya ambace shi anan dan a nuna maka cewa ita wannan aljannar abinda ke cikin ta rahama ce wacce ba ta yankewa rahama ce wacce ba ta yankewa saboda me saboda daga arrahman take rahamar ubangiji kuma ta yalwaci komai sannan rahamar ubangiji ba ta da iyaka saboda a cikin aljanna ubangiji ya tanadar musu mala aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi bashar shi yasa a wani gurin ubangiji ma yake kiran aljannar rahama gaba daya amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Allah ce wadanda fuskokin su suka yi fari fat a ranar kiyama to suna cikin rahamar Allah anan me ake nufi da rahamar ita ce aljanna ubangiji ya kirawo ta rahama saboda rahama ce ta dindindin ba ta wani dan lokaci ba ce allati wa'ada arrahmanu ibadahu ibadahu anan bayinsa ubudiyya ce ta uluhiyya ba ubudiyya ta rububiyya ba ubudiyatu uluhiyyatihi suna bautawa Allah ne suna yin imani da Allah su bauta masa su yi masa biyayya bisa radin kansu da zabin kansu su ne bayin da ake nufi anan ba ibadahu bi ma'ana abidur rububiyya ba abidur rububiyya kowa bawan Allah ne yaki ko ya so in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda haka duk sama da ƙasa da duk abin da ke cikin su bayin Allah ne to ba wannan bautar ake nufi ba ana nufin bayin Allah waɗanda suka miƙa wuya da zaɓin kansu ba waɗanda suka miƙa wuya sun ki ko sun so ba su ne wanda Allah subhanahu wataala ya yabe su da wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna to waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin aljanna bil ghaibi ko dai shi ba su gan shi ba ya musu alkawari kuma sun yadda ko ku a su ba su ga aljanna ba amma sun yadda da abinda Allah subhanahu wataala ya gaya musu cewa akwai aljanna, ko ku a labarin aljanna da ake gaya musu da abin da yake cike da ita na ni'imomi sun yadda da wannan duk da cewa ba su gani ba. To waɗannan su ne Allah subhanahu wataala yake ambata a nan, ya ce innahu kana wa'duhu ma'tiya, lalle shi Allah alkawarinsa abin zai kewale, wato za a sami in dai Allah ya alkawari to sai an ga wannan. Ubangiji baya saba alkawarinsa, ma'tiyan ko dai atiyan ko kuma allazi yasiru ilayhi al'ibad, wato wanda bayi za su sami, za su riske shi, duk abin da za ka riske shi to kamar zai zo gare ka ne. Don haka alkawarin Ubangiji subhanahu wataala alkawari ne tabbas, ayoyi da yawa sun ƙara tabbatar da wannan ma'ana, kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa'ada Allah la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, alkawarin Allah baya saba alkawarinsa, da yawa daga cikin mutane ne basu san da haka ba. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamati innaka la tukhlifu al-mi'ad, fastajaba lahum rabbuhum, Allah ce suka ce ya Ubangiji ka bamu abinda kai mana alkawari a bisa harsunan manzanninka, kada ka wulakantar da mura na gobe kiyama, kakka kunyata mura na gobe kiyama, domin kai baka saba alkawari. Allah sai ya ansa musu ya ba su wannan abin, saboda haka Ubangiji subhanahu wataala alkawarinsa tabbatacce ne, lahum ma yasha'una fiha wa lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Saboda haka Ubangiji alkawarinsa mai zuwa ne, ce la yasma'una fiha lagwan, ba za su ji tashiyar magana a cikin aljanna ba, illa salaman, sai dai su rika jin aminci, wato gaisuwa ta aminci, ba za su taba jin maganar da za ta bata musu rai ba. Babu maganar bacin rai a cikin gidan aljanna, babu yasasshiyar magana, babu maganar da ta danganci saban Allah a cikin aljanna, babu wata maganar da za ta sa mutum ya kwana cikin damuwa da bakin ciki dan ya ji ta, babu wannan. Abin da ke tsakanin yan aljanna shine salaman salaman, aminci aminci, la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima illa qilan salaman salaman, yan aljanna ba sa jin wata yasasshiyar magana a tsakanin su sai dai salaman 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 salaman. Mala'iku da za su zo su ma su same su, abinda za su yi musu kai musu kenan. Wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar tahiyyatuhum fiha salam. Saboda abinda za su ji shine aminci, abinda yake cikin aljanna aminci ne, babu wani abinda zai kawo wa dan adam dugun zuma masa hankali ko ya tahir masa da hankali a cikin gidan aljanna. Maganganu ne za su ji masu daɗi. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, kuma suna da abincinsu, za a rika ba su abincinsu da arzikinsu da bukatunsu safe da yamma. A nan malamai suka ce an faɗi safe da yamma don a nuna maka, wato a kwatanta maka abin yadda za ka fahimta, amma a aljanna babu dare babu rana, saboda haske ne, ai zuwan dare tafiyar haske shi ke kawo dare, to aljanna duk haske ne, saboda ka ba maganar dare. To amma nan an ce safe da yamma don a kusanto maka da abin ka fahimci cewa suna samun abinci a koda yaushe. Wasu daga cikin malamai suka ce mai babban mai jin daɗi a cikin Larabawa lokacin da Alkur'ani yake sauka shine wanda zai ci abinci da safe kuma ya samu na dare ya ci. To wannan shine babban mai holewa wanda yake cikin ni'ima. To shi yasa sai Alkur'ani ya sauka yake musu kwatance da abin da suka sani. Wasu kuma suka ce aka ce a larabci aka ce bukratan wa ashiya, ko aka ce safe da yamma, ana nufin jimin da'ima, ana nufin koda yaushe, kamar mutum ya ce ana inda fulan sabahan wa masa'an, duk in ka je kana nema na zaka same ni a gurin wani safe da yamma, ma'ana koyaushe yana wannan gurin baya kaucewa. To Allah subhanahu wataala ya ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya, wala ita ce aljanna wacce muke gadarwa bayanmu daga cikinsu wanda ya kasance taqiyan, mai tsoron Allah, wanda yake kiyaye dokokin Allah. Ubangiji subhanahu wataala zai gayar masa da wannan gidan aljanna, Allah subhanahu wataala ka samu da ciki. Wannan ita ce aya ta ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya ba mu damar fassara a wannan shekara, da fatan abinda duk muka faɗa na daidai Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladan, abinda muka yi na kuskure Ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya, allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, da dukkan wani abu na kirki baya yiwa sai da tallafinsa da agajinsa Ubangiji. Saboda haka muna yi masa godiya bisa ga wannan dama da ya bamu, ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya, ya bamu wannan dama har muka samu haduwa irin wannan guri a cikin kwanaki 27 muna karanta littafin sa. Muna fatan abinda muka karanta na cike zan jagora gare mu zuwa ga samun yardarsa da rahmatsa. Ubangiji subhanahu wataala ya bamu ikon aiki da shi, abinda muke kai na kuskure Ubangiji subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa. Kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yashkuru Allah man la yashkurun nas, wanda duk baya yi wa mutane godiya to ba zai yi wa Allah godiya ba. Don haka muke gaddabar da godiyarmu ga dukkan waɗanda suka tsaya suka ba da gudunmawa wajen tafiyar da wannan karatu a wannan jiha da sauran jihohi da suka aka tallafa. Farko muna miƙa godiyarmu ga gwamnatin jihar Bauchi wanda a kodayaushe ake samun goyon bayanta da tallafinta wajen tafiyar da wannan karatu. Haka nan da masarauta ta nan Bauchi wanda shi kansa mai martaba sarki a duk shekara zai karɓi wannan bakunci namu, sannan kuma ya karrama mu ya ainihin albarkaci wannan karatu namu. Muna yi masa fatan alkhairi. Haka nan a kungiyar Izala ta jiha, kungiyar Izala ta jama'atu bid'a wa iqamatu sunna ta nan jihar Bauchi, wanda ita ce ta dauki gabarin wannan karatu, ita ma Allah subhanahu wataala ya yawashi a gororinta sakamako mafi alkhairi. Akwai ɗaiɗaikun mutane da suke taimakawa su ma kuma sun taimaka wajen tafiyar da wannan karatu, muna musu fatan alkhairi. Daga ciki akwai Alhaji AYM Shafa, akwai Dr. Dabo, akwai Alhaji Muhammad Sade, akwai Honorable Fanti, akwai mai girma Sa'in Bauchi Alhaji Bala Malami, da kuma Alhaji Umaru Yami babban mai masauki. Muna yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya sa musu ladan su a cikin sikelin su, Ubangiji subhanahu wataala ya musu kyakkyawar rayuwa duniya da lahira, Allah ya albarkaci zuriyar su. Kamar yanda muke miƙa godiyar mu ga kafofin watsa labarai waɗanda suka yaɗa waɗannan karatuttuka a gurare daban-daban a nan jihar Bauchi, muna miƙa godiyar mu ga Sunna TV ƙarƙashin jagorancin Dr. Ibrahim Desina, Allah subhanahu wataala ya musu sakayya. Akwai BA TV, akwai Global FM da BRC Jama'are, wanda dukkansu su ma sun taimaka wajen yaɗa waɗannan karatuttuka lokacin da ake yin su ba ƙaƙƙautawa. Allah ya saka musu da alkhairi. A Kano akwai Rama Radio da Feremir Radio, wanda ƙarƙashin tallafin Sautul Haq su ma suka yaɗa wannan karatu, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Dala FM, wanda Gladzi Transportation and Construction Company suka ɗauki nauyi, su ma Allah ya musu sakayya, Ubangiji subhanahu wataala ya biya musu buƙatunsu na alkhairi. Akwai Express Radio ita ma a Kano, wanda accountant general Hajiya Aisha Muhammad Bello accountant ta jihar Kano ta ɗauki nauyi, su ma Ubangiji subhanahu wataala ya musu sakayya, Ubangiji subhanahu wataala ya sa musu a mizani. Haka nan Ray Power ita ma a Kano, wanda wani bawan Allah shi ma ya ɗauki nauyi, Allah ya musu sakayya. Bayan su akwai a nan Sokoto akwai gidan rediyon Garkuwa FM da kuma wani Bishop FM, su ma sun yaɗa wannan karatu, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. A Jigawa akwai FM Dutse, wanda mai girma sanata Ubale Shitu ya ɗau nauyi, su ma Allah ya musu sakayya da alkhairi. Kamar yadda muke miƙa godiyar mu har ila yau ga rediyo na AMA FM na Maraɗi na Nijar, su ma muna yi musu addu'a, Ubangiji subhanahu wataala ya sa musu alkhairi da wannan ɗawainiya da suka yi ta yi. Akwai NGV Social Media, su ma suna nan suna ta ture-turen karatu kullum, muna musu fatan alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai yaranmu da suka rika ɗauka da waɗanda suka rika abin nan sawa a Facebook, suna live mai kuke ce masa live stream ne ko menene, to su ma Allah ya musu sakayya da alkhairi, Ubangiji ya sa musu a mizani. Akwai ɗan alhawariyun da in Sautul Haq, wanda su ma sun taimaka ƙwarai da gaske a Kano wajen ganin cewa wannan karatu ya shiga ko ina da ina, mutane da yawa sun samu saurarensa. Sannan muna miƙa godiya har ila yau ga jami'an tsaro kamar hukumar Road Safety da hukumar 'yan sanda da hukumar jami'an fararen kaya na SS da kuma sojoji
wanda dukkaninsu sun bada gudunmawa wajen samar da tsaro a lokacin da ake wannan karatu da kuma wasu gurare da ake karatuttuka a wannan jiha da sauran jihohi. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Duka waɗanda suka taimaka wajen ganin karatu irin wannan ya shiga, Ubangiji subhanahu wataala ya kai musu ladansu, kuma muna fatan ya zan lada ne ba mai yankewa ba. Duk sanda aka sa karatun nan aka ji, ko wani ya yi aiki da wani abu da ya ji daga karatun nan, ladan zai kai gare su. Kamar yadda muke addu'a ga shugaban ƙasa, Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya dare shi gida lafiya. A shugabanninmu Ubangiji subhanahu wataala ya musu kyakkyawan jagoranci, ya ɗora hannunsu bisa ga abin da yake maslaha ga talakawansu. Allah subhanahu wataala ya ba su haƙuri da juriya. Haka nan kuma muna addu'a ga dukkan waɗanda suka nemi addu'a daga wajenmu, Ubangiji subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu. Wanda muke addu'a ga dukkan musulmi na ko'ina a duniya, Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar musu da zaman lafiya a ƙasashensu. Ubangiji ya kawar musu da dukkan fitintunu. Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen tafiyar da wannan karatu. ‘Yan uwa da suka zo daga Kano da sauran jihohi domin halartar rufe wannan karatu, Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi, kuma ya maida su gidajensu lafiya, ya saka musu ayyukansu da wannan sa'ayi nasu a cikin mizanin ayyukansu. Muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa mu a shekara mai zuwa da shekaru ma na gaba bi iznillah. Ya wannan zan bar abun magana ga shugaban wannan zama domin a ci gaba da bayanan da ya kamata a yi.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yan uwa da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka domin sauraron wannan tafsiri mai albarka a iya tsawon wannan wata na Ramadan, gashi kamar yau aka fara, gashi yau an zo rufe wannan tafsiri. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Kamar yadda malam ya gabatar da jawabai, so akwai ƴan takaitattun jawabai da za mu wato nemi waɗansu daga cikin shugabanni da kuma baƙin da muka yi, wanda za su ɗan zo su tofa albarkacin bakin su akan abin da ya shafi wannan tafsiri da aka gabatar a wannan masallaci. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Mai jawabi na biyu, wato za mu kira shi shugaban kwamitin tafsiri, Dr. Ibrahim Adam Umar Jisina, wanda za mu ba shi ɗan mintuna ɗan kaɗan da zai gabatar da jawabin maraba na baki da suka samu isowa wato wannan rufe wannan tafsiri. Shugaban kwamiti, bismillah, tafaddal mashkur.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna maraba wa kowa wa kwaɗa kowa, amma muna fara maraba duk da yake cewa yau ne a ranar rufe wannan tafsiri wa babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Abu Abdurrahman Rijiyar Lemo. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara saka masa da alheri. Hakika malam ya cancanci yabo, a hakika muna ƙara godiya wa Allah da ya ba mu malam, da ya maye mana gurbin malam. Mu mutanen garin Bauchi mun san irin alherin da malaminmu Abu Salim Sheikh Jafar Muhammad Adam ya kawo kuma wato hakan nan malamai suke. Allah ya shayar da da'awarsu da jinanansu. Tafiyar malam sai ka ce ƙara da'awar, ƙara mami, ƙara mata taki akai. Malam ya maye gurbin malam a gurare daban-daban, kuma an ƙara buɗe wasu kafofi daban-daban, cikinsu har akwai wannan gari mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala, kamar yadda malam ya fara, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya dawwamar da shi a nan garin Bauchi, na ci gaba da mana wannan tafsirin duk da harhare da ake kawowa daga Kano. Da suna zuwa mota biyu uku, na ga wannan shekarar za mu ringa ɗiba musu iya adadin waɗanda za su ringa zuwa. Allah ya saka da alheri. Muna maraba da sakataren gwamnatin jihar Bauchi, kuma dokan Bauchi Alhaji Bello Shehu Ilela, tare da tawagarsa, ciki har da mai ba mu gwamna shawara akan harkokin tsaro, wanda ya zo a matsayin wakilin gwamna. Muna
ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala, muna kuma ƙara muku godiya domin kamar yadda lokacin zuwa Malam Abdul Wahhab dan jawabi mai dan tada kura ya shigo cikin jawabaina, musamman na kukan da muka yi na yanda yanayin rayuwa ta saba na ba a tallafa ba, me yiwa ya ko hakan ya saka gwamnatin jihar Bauchi ta ji wannan damuwa cikin ikon Allah ba tare da wata lokaci ba aka share mana kukanmu, saboda haka kun cancanci yabo, kuma muna ƙara gode muku saboda manzon Allah ya ce duk wanda yake kyakkyawa a gode masa, laman la yashkuru Allah laman la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, muna godiya Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri. Muna godiya wa manyan mutane mala da wanda kake ganin su da waɗanda baka ganin su, cikin waɗanda baka ganin su har akwai wanda kullum ina ganin su ya zo tafsirin nan, shine shugaban ma'aikata na jihar Bauchi, in yazo yakan shiga cikin mutane irin mu waɗanda muke gama gari da za ka iya gane shi ba, to irin su akwai mutane da yawa waɗanda na san su, manya-manyan mutane ne masu daraja da alfarma, saboda yanda Allah ya rubuta ma wannan tafsiri karbuwa suke dandazo su zo su yi, saboda haka kowa da kowa muna maraba da shi, kuma kamar yanda kuka gani a cikin wannan shekara insha Allah muna fatar shekara mai zuwa ma za a ci gaba, don mun san malam shi ya kantar da mu cewa kana fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima, manzo Allah in ya fara abu baya bane, khairul umuri adwamuha wa in qalla, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an lazimahu, to kuma mun san malaman mu ba wai baki ne ake aikin ba, an cire an dau ake karatun ba, aiki ne da kuma karatu, saboda haka insha Allah muna toshe kofar mahala in Allah ya da ba wani abin da zai faru mutanen Bauchi, hankalinku ya kwanta, Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah,
to alhamdulillah an bar saurari jawabin maraba daga shugaban kwamitin tafsir Dr. Ibrahim Adam Umar Disina, kuma malam ya yi dai duk jawabansa, ya tabaibaye malam ta ko ta ina ya kawo masa hadisai. To Allah ya saka da alheri. Mai jawabi na gaba shine shugaban Jibois na Bauchi State Alhaji Muhammad Inuwa dan Asabe, wanda shine za mu ba shi shi ma ɗan mintoci a takaice ya isar mana da sakonsa. Shugaba bismillah. Shugaba ne, shugaba. Eh, shugaba ne.
Eh,
ba kai na jiha muka ce.
Ai shine Abdullahi.
Eh, shine.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa da yardansa ya kaddace muka zo wannan lokaci, kuma ya kawo mu wannan rana ta 27 ga wannan wata na Ramadan 1438. Muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wataala wanda ya bada iko wa babban malaminmu Sheikh Dr. Muhammad Sani Arizal Lemo ya zo nan ya gabatar mana da tafsiri. Malam, ba abinda za mu ce sai mu maka godiya, muna fata Allah madaukakin sarki ya saka maka da alheri, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkanci dukkan zuriyarka. Wannan irin karamci da kake mana ba mu isa mu saka maka ba, sai dai mu yi maka addu'a. Wannan addu'a za mu ci gaba da yi, muna fata Allah madaukakin sarki a dukkan rayuwarka Allah ya sa ya zanto yayi maka jagora a ciki. Sannan ina gabatar da godiya na ga dukkan sauran ƴan uwa, wato malamai waɗanda suke gabatar da tafsirai a ko ina suke a cikin Najeriya, musamman jihar mu ta Bauchi. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya musu sakayya da alheri. Wannan aiki da suke yi, Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri. To, babban godiyan da za mu yi, shi malam ya riga da ya gama godiya. Gaskiya duk godiyan da za mu ce za mu yi, duk malam ya riga da ya gama mana, mun huta a kan wannan. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya albarkanci wannan karatu da muke yi, illa iyakaci waɗanda za mu ƙara jaddada godiyanmu gare su su ne ‘yan agajinmu da kuma ‘yan midiya da kuma ‘yan jaridunmu waɗanda suke yayata wannan al’amari. Su ma na san malam ba bai bar su a baya ba, duk ya ambace su, amma dai ina ƙara godiya gare su irin wannan ayyuka da suke yi dare da rana. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri. A ƙarshe, mu masu halartar wannan wuri, ina mana fatan alheri, Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da an ka karantar da mu. Allah ka sa abin da an ka karantar da mu nan ya zanto ya amfane mu. Kuma ga watan Ramadan ya riga da ya tafi abinsa. Saura ɗan ƙiris ne, muna fata irin darasin da watan Ramadan ya koyar da mu, ya ‘yan uwa, mu yi ƙoƙari mu jure a sauran watannin, mu riƙe shi ya zanto mana fa’ida wanda zai amfane mu. Ba yanzu muna ta kyautata aiki ba, da zaran Ramadan ya tafi kuma ya zanto kuma mun yanke. Saboda haka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka ma duk kowa da alheri, musamman shugabannin da suka yi halartar mu yau da kullum, muna masu fatan alheri. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, mun saurari jawabin daga shugaban Jibril Sulaiman Muhammadu wa alheri. Jawabi na godiya na gaba Jibu Sulauci Local Government Sheikh Imam Ibrahim Idris, wanda shi ma za mu ba shi ɗan mintoci kaɗan ya tofa kacin baki.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahi alladhi manna alaina bi hadha an-ni'mal kabir. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. To, ina mai biyayya ga dukkan matakan gaisuwa. Ina fatan za ku yi haƙuri saboda lokaci ya tafi. A madadin shugabannin wannan ƙungiya mai albarka, musamman shugabannin wannan masallaci da sauran jama'a da muke sauraron wannan karatu, muna gabatar da godiyarmu da addu'armu ga Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo tare da Alaramma ya ja masa baƙi, wato Alaramma Abubakar Muhammad Ibrahim Rariya Bauchi. Allah ya saka musu da alkhairi, mafificin alherinsa, amin. Hakanan muna gabatar da godiyarmu ga 'yan kwamitin kula da tafsirin wannan masallacin Juma'a na Gwallaga game da nufin ƙoƙarin da suka yi. Allah ya saka musu da alkhairi. Godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Bauchi dangane da irin goyon baya da tallafi da take yi mana a duk lokacin da muka nemi taimakonta a kan dukkan wani hidima namu na addinin Musulunci wanda ya bijiro. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya yi muku jagora, amin. Ya zama wajibi miƙa godiya ta musamman ga waɗansu muhimman mutane waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan tasiri, kamar na ɗaya, kamar yadda na ce, gwamnatin jihar Bauchi; na biyu, Dr. Danjuma Dabo; na uku, Honorable Yakubu Marafa, Marafan Bauchi; na huɗu, Honorable Adamu Fanta, ɗan majalisar jiha; da Kadi Wada Yusuf; da Alhaji Ahmad Umar; da Alhaji Muhammad Abubakar Sade Usman da Alhaji Aliyu Aminu Garu, waɗannan bayin Allah manzan mutane da yawa sun taimaka, amma dai waɗannan ba za mu iya mancewa da su ba da sauransu. Har yanzu ba za mu gushe ba da gabatar da addu'armu ta alheri wa masu girma tsofaffin gwamnoninmu guda biyu na jihar Bauchi, wato Alhaji Ahmadu Adamu Mu'azu Walin Bauchi da Malam Isa Yuguda Mutawallin Bauchi da mai girma tsohon ministan Abuja Sanata Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi, dangane da manyan ayyuka na alkhairi da suka gabatar wa wannan masallaci. Muna godewa, muna kuma ƙara yi musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi. A yanzu ga wani bawan Allah mai suna injiniya Bala Hussein Wunti, tare da sa bakin wasu bayin Allah kamar su Alhaji Shehu Abdullahi da Profesa Ahmad Nayaya, sun roƙa mana, shi yana ta shimfiɗa mana interlocking a nan wajen sallar idinmu da kuɗaɗe masu yawa, Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan mai girma shugaban majalisa ma ya aiko da tura mai ɗari don tallafa wa marayu, kuma an ba da kwamitin kula da marayu, Allah ya saka da alheri. A kusa da ƙarshe akwai 'yan uwanmu na mararraban Liman Katagu, sun zo jiya sun sanar da mu cewa wani bawan Allah ya saya musu mota Hilux babba sabuwa mai kyau don zuwa gabatar da wa'azi. Sannan kuma mai girma Sanata Ali Wakili Fagacin Bauchi ya saya musu babban janareta don su sa a masallacinsu, Allah ya saka musu da alkhairi. A ƙarshe muna godiya wa 'yan agaji da suke aiki dare da rana a wannan masallaci saboda kare dukiyoyi da lafiyar jama'a, kuma lokacin sallolin nan duka suna nan har asuba da dukkan kafofin watsa labarai na musamman da suke mana aiki don a yada wannan karatu da ake ci gaba da yinsa, da daukan da masu daukan nauyin sanyawa a gidan rediyo da talabijin irin su Alhaji Shehu Buba Umar, irin su Alhaji Aminu Mai Gari da sauransu, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan muna godiya ga mai martaba Sarkin Bauchi, kamar yadda dama dokta ya riga ya gabatar, kullum suna karɓar mu hannu biyu, kuma suna taimaka mana. A yanzu muna tare da hakiman mai martaba Sarki, ga mai girma Marafan Bauchi, ga Sa'in Bauchi, wanda ina ganin su ne ma za su wakilci ba daga baki da na Sarkin Kudu ma ashe. To Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma a ƙarshe muna roƙon wanda ya samu wani ɓacin rai a wannan kwanaki da muka yi muna sauraron karatu da su a wannan wuri, zai yafe mana kurakuren da aka samu, tunda dai mu 'yan adam ne ba za a kasa samun kuskure ba. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mana kurakurenmu gaba ɗaya. Allah ya karɓa mana dukkan ayyukanmu na alkhairi, ya gabarta mana kuma kurakurenmu, ya 'yanta mu, ya albarkaci wannan wata mai alfarma. Allah ya ba mu ikon aiki da karantar wanda muka ji a wannan zama na tafsiri zai gabata. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jihar mu ta Bauchi da Najeriya gabaki ɗaya. Allah ya taimaki musulunci da musulmai a ko'ina. Sannan kuma yadda muka halarci murnar ajiye tafsirin wata Ramadan na wannan shekara, muna fatan za mu sake halarta in Allah ya so ya yarda. Waɗanda kuma suka rigaye mu, Allah ya gabarta musu, mu kuma Allah ya ba mu sa'an tafiya. Allah ya mai da kowa gida lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum.
To alhamdulillah, mun saurari jawabin godiya daga shugaba Najibu Bauchi. Allah ya saka da alheri. Ajandar mu